إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake unguwar GRA a cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi idan ba a mance ba muna cikin babin da yake mana bayani kan yarda sayyidina Umar ya gudanar da aikin hizba lokacin da yake khalifa wannan bangare da muka shiga karatu cikin sa na aikin hizba yana da fiskoki masu tarin yawa da ya ta kawo mana waɗanda zai fito mana da misalan aikin hisba na sayyidina Umar mun duba bangaren aqida mun ga yanda ya dabbaka aikin hisba sa'annan kuma muka zo muka duba bangaren ibada nan ma sayyidina Umar ya dabbaka aikin hisba mun ga misalai a babin sallah na ayyukan hisba na sayyidina Umar Allah yarda da shi sannan kuma misalin da muka karkare bayani a kansa a majalisin da ya gabata shine misalan hisba na sayyidina Umar a aikin haji to a wannan majalisi zamu duba aikin hisba na sayyidina Umar a bangaren azumi to daga nan kuma sai mu je fiska ta uku wannan shine majalisi na 118 a wannan yammaci na Alhamis 19 ga watan Sha'ban hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 29 ga watan 2 shekara ta 2024 misali guda mawallafin wannan littafi ya kawo na yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi ya dabbaka aikin hisba a babin azumi a shafi na 224 yace wa indama balagha Umaru anna rajulan yasumu ad-dahr أتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري يتي وعندما بلغ عمر أي عند لباري يئسك سيدنا عمر الله يرددش أن رجلا يصوم الدهر شي وونمتن ينا أزمتا ونن شكرا قبادا ونن شكرا شكرا نادا وني تريؤكو da 60 to wunin nan na 360 na shekara labari ya iske sayyidina Umar cewa duka wunin wani yana azumta su atahu sai sayyidina Umar ya zo ga wannan mutumi dake azumtan wunin shekara gaba daya fa'alahu bidurrati sai yayi kansa da yar sandarsa waja'ala yaqulu sannan kuma ya dinga cewa kulya da hariyu kaci abinci ya shekararre ma'ana shekararre wanda yake shekara yana yin azumi kaci abinci wannan azumin da kake yi ba addini bane saboda annabi ya hana ai azumi tsawon kwanakin shekara. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai azumi tsawon kwanakin shekara, kaga ya zama ba addini ba. Dan addini shine abinda annabi yayi umurni ayi, abinda annabi ya aikata, abinda annabi yazo da shi, wadannan duk su ake kira addini. Abinda annabi ya hana, wannan ba a kiransa addini ba, addinin musulunci bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la sama liman sama dahara, bai azumi ba duk wanda ya azumci shekara gaba daya. Abdullahi dan Amr dan As, Allah yarda da shi, mutum ne mai yawan ibada, mutum ne mai yawan azumi, mutum ne mai yawan sallah, mahaifinsa ya masa aure, matar tunda ta zo ko kallon inda take bai yi ba, zai kwana sallah ya wuni azumi, yau ne gobe ne zai waiwaci amaryarsa, ina shi ba ta amaryarsa yake ba, ta ibadarsa yake. Bayan wasu ƴan kwanaki da ya masa aure, mahaifinsa ya kawo ziyara gidansa, bai same shi a gidan ba, sai ya samu matarsa. Da ya samu matar, yanayinta sai yake nuna masa fa akwai matsala. Shi sulkinta kenan, baban Abdullahi dan Amr dan As kenan. Amr dan As ya kawo ziyara gidan ɗansa Abdullahi bayan ya masa aure. To sai tadda matar tana cikin wani matsanancin yanayi, kana ganinta alama na nuna cewar akwai damuwa tare da ita. To sai tambaye ta me ke damunta. To mun san mata tana da kunya. To amma duk da kunyarta, tunda ta kaman cutu kuma ta takuru, tai ta maza ta bayyana wa sirkinta cewar ai Abdullahi ba shi da karkata zuwa ga mace. To uban sai gane me take nufi, ta dan saya amma kuma ta fito masa da damuwarta, cewa tunda ta zo fa Abdullahi shi ko kallon inda mata ke bai yi ba, yana ta ibadarsa. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je gurinsa. Abdullahi dan Amr dan As, mahaifin shi Amr dan As, Amr bin al-As, ya kai shi ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa gashi fa ya masa aure, amma yau kwana kaza, tunda ya masa aure bai ma kalli amaryar ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce masa, ya kamata kowane ma'abocin haƙƙi fa ka bashi haƙƙinsa, ubangijinka yana da haƙƙi a kanka, kai karan kanka kana da haƙƙi a kanka, iyalanka suna da haƙƙi a kanka, saboda haka kowane ma'abocin haƙƙi ka bashi haƙƙinsa, kar wani ɓangare ya rinjayi wani ɓangare. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, abin da ya kamata ka yi dangane da azumi, kana azumtan wuni uku a shekara, sai a wayi gari kamar kana azumtan wuni uku a wata. Kowane azumi yana da daida azumi goma, wal hasanatu bi ashri amsaliha, idan mutum ya azumci wuni uku a wata, tamkar ya azumci watan ne gabata, tunda kowane azumi ɗaya yana da daida azumi goma. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, wanda yazo da kyakkyawa guda ɗaya za a bashi ladan gomanta. To yanzu idan kai azumci wuni uku a shekara, za a wayi gari kamar ka azumci wuni 30 ne, kana da azumin ladan wanda ya azumci wata guda. Kenan yanzu duk wanda zai azumci wuni uku a kowane wata a cikin watanni 12, in an tara masa ladan za a wayi gari kamar ya azumci shekara guda ne. Nabi ya ce yana yin haka, sai ya ce wai ya Rasulallah, azumi uku kawai a wata, wallahi ya kasa ya Rasulallah, ya yi mun kadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ba wani abu, me zai hana duk sati kana azumin ranaku guda biyu a kowane mako kana azumtar ranar alhamis da ranar litinin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumtan waɗannan ranaku ranar alhamis manzon Allah na azumtar wannan muni saboda a ranan ake tattara ayyukan bayi na mako a daga zuwa sama gurin ubangiji subhanahu wataala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fatan a daga ayyukan sa yana azumi to wannan yasa yake azumtar wunin ranar alhamis sannan yana azumtar wunin ranar litinin shi kuma dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke azumtar wannan wuni saboda ranar litinin wannan rana ce da aka haife shi to sai yake bada shawari wa Abdullahi dan Amr dan As akan me zai hana yana azumtar litinin da alhamis wuni biyu a mako yace wuni biyu a mako ya rasulullah ya mun kadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to me zai hana idan kai azumi yau ka huta gobe da jibi gata sai ka sake yi ma'ana in kai azumi to sai ka bada gap din kwana biyu sai ka sake azumi sai ka bada gap din kwana biyu yanzu kaga a cikin kwanaki guda bakwai da ake da su a mako akalla zai iya samun kwanaki uku a cikin sati yace wai kwanaki uku a sati ya rasulullah ya kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ba wani abu kana azumi yau gobe ka huta yau in kai gobe ka huta yau in kai gobe ka huta yace shi ma ya kasa ya rasulullah sai annabi yace la sama liman sama dahar to ai kuwa duk wanda ya azumci shekara gaba daya wannan ba shi da lada azumi da shi da wanda bai yi ba duk daya saboda ya kauce wa karantarwar addinin musulunci sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu siyami siyamu daud mafi alkhairin azumi shine azumin annabi dauda yaya azumin annabi dauda yake yasumu yawman wa yaftaru yawma ya azumci wunin yau gobe sai ya huta ya azumci wunin jibi gata sai ya huta haka azumin annabi dauda alaihi salam yake to wannan shi yasa sayyidina umar Allah yarda da shi da labari ya iske shi cewar ai akwai wani mutum da shi kullun azumi yake kullun sai tashi ya je same shi ya zungure shi da sandarsa ya kai masa duka da sandarsa yace ci abinci ya shekararre kenan sayyidina Umar baya yadda ai masa wargi ko ai abin da bai dace ba tunda shine jagora yanzu zai dau mataki to wannan shine misali guda da mawallafin wannan littafi ya kawo mana na hisbar sayyidina Umar a babin azumi to yanzu fiska ta uku da zamu je gare ta fiska ce wacce take da matukar muhimmanci a jagorancin sayyidina Umar Allah yarda da shi ita ce yace ihtimamuhu bil aswaqi wat tijarati himmatuwarsa da kasuwanni da kuma kasuwanci sayyidina Umar ya bada muhimmanci wa bangaren kasuwanci saboda abu ne da Allah madaukakin sarki ya halatta wa bayinsa hanyar neman abin da za su rayu da shi hanya ce ta kasuwanci hanyar neman abin da za su ci hanyar kasuwanci kuma wannan al'amari na kasuwanci annabi ya yi shi kaga tunda annabi ya yi shi wannan yake ƙara nuna mana ingancin wannan hanya ta neman abin da mutum zai rayu da shi neman abincinsa wato hanyar kasuwanci annabi ya fita ya je kasuwanci da dukiyar matarsa Khadija a ƙasar Sham ko yankin Sham tun gabanin ya aure ta Allah kuma ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah madaukakin sarki ya halarta cinikayya amma ya haramta riba to kaga hanyar neman abin da mutum zai rayu da shi ta bangaren kasuwanci hanya ce wacce shari'a ta san shi shi yasa idan ka duba bangaren kasuwanci zaka tarar shari'a ta sanya masa ka'idojinsa, yana da sharuɗansa, yana da hukunce-hukuncensa. Amma babban abin takaici ɗan uwa a yau, za ka samu kashi 95 cikin 100 na 'yan kasuwanmu a yau ba su san hukunce-hukunce na addinin musulunci a babin kasuwanci ba. To shi ya sa kwama talan da yake ɓangaren kasuwanci dangane da 'yan kasuwarmu a yau ba zai iyakantu ba. Galibi za ka tarar mutum yana cin haram ba tare da ya sani ba, saboda ya shiga cikin kasuwancin da jahilci na hukunce-hukuncen kasuwancin a babin shari'a ta karantarwa addinin musulunci. To wannan 'yan uwa, ko shakka babu, yana daga cikin sabubba da ke jefa al'umma cikin bala'i, yana daga cikin sababin da ke sa al'umma su samu kansu cikin bala'i da jarrabawa ta rayuwa. Idan 'yan kasuwa suka zama sun jahilci hukunce-hukunce na karantarwa addinin musulunci, hakan zai ta jefa su kan cin haramun. A yayin da al'umma kuma ya zama dukiyarsa haramun ce, to Allah zai cire albarkar dukiyar. Sai a wayi gari ana ta faɗi tashin neman dukiyar amma ba ta da albarka. Yanzu 'yan uwa mu duba babban misali mu ga. Kuɗinmu naira, wane irin faɗuwa ne ba ta yi ba a duniya? In kana neman kasashen kuɗi a yau a duniya ka samu naira, me ya jefa mu da cikin wannan bala'i? Ko shakka babu, daga cikin sabubban akwai cin haramun. Haramun mun mai da shi ya zama kamar halal. Kuma galibi in ka duba ka ga yanayin 'yan kasuwanmu, za ka tara ko shakka babu suna tattare da jahilci mai tarin yawa. Hakan kuma yana jefa su cikin cin haram. Sannan kuma wanda za su yi mu'amala da shi na kasuwanci, saye da siyarwa, shi ɗin ma ba lallai ya kuɓuta daga wannan rami da suka faɗa ba. Allah ya tsiratar da mu. To Sayyidina Umar ya ba da muhimmanci ma wannan ɓangare, muhimmanci mai matuƙar gaske ɓangaren kasuwanci, saboda abu ne wanda rayuwar mutane ya rataye da shi. Sannan kuma ya ba da muhimmanci wa ɓangaren kasuwanni, saboda 'yan kasuwan a kasuwannin suke zuwa su yi kasuwanci. To Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, sai ya ba ma waɗannan ɓangarori guda biyu muhimmanci wanda yake na musamman. Kuma mun san galibi sahabban annabi, musamman waɗanda suka yi hijira daga garin Makka suka dawo garin Madina, 'yan kasuwa ne. Saboda 'yan Makka 'yan kasuwa ne, sun shahara da kasuwanci, sukan ɗebi hajarsu su fita da ita su tafi yankin Yaman su je su yi kasuwanci a lokacin sanyi, saboda garin Yaman gari ne wanda yake da tsananin zafi. Sa'annan kuma sukan ɗauki hajarsu ta kasuwanci su kai ta yankin Sham su je su yi kasuwanci a can a lokacin zafi, saboda yankin Yaman yanki ne mai tsananin sanyi. Wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cikin Alƙur'ani, irin gagarumar ni'imar da ya yi wa mutan Makka Ƙurayshawa na samun dama su fita su je su yi kasuwanci a waɗannan lokatai guda biyu, a waɗannan yankuna guda biyu, lokacin sanyi da lokacin zafi, yankin Sham da yankin Yaman. Allah yake cewa li ila fi Ƙuraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Tafiye-tafiyen da suke yi a lokacin sanyi da lokacin zafi shine ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, lokacin sanyi da kuma lokacin zafi suna tafiye-tafiye ta kasuwanci. Kaga wannan ni'ima ce gagaruma Allah maɗaukakin sarki ya musu, ta yadda Allah ya bunƙasa tattalin arzikinsu ta hanyar kasuwanci. To shi yasa Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, ya zamanto ya ba da muhimmanci a ɓangaren kasuwanci kamar yadda ya ba da muhimmanci wa kasuwanni. Ya ce haris al-faruku ala tafaqudi ahwalil muta'amilina fi suqi wa hamluhum ala ta'amuli bi shar'il hanifi. sayyidina Umar Allah yarda da shi wanda laqabin sa shine al-Faruq anan yake bayyana mana cewa ya kwadaitu wajen bibiyan yanayin mutane ya kwadaitu wajen bibiyar yanayin mutane ta wani bangare ta bangaren mu'amala wacce ake yin ta a kasuwa hulɗa da ake yin ta a kasuwa sannan kuma yayi kokarin daukan mutane akan hulɗar da za su yi a kasuwa ta zama sun yi ta gurgurdan karantarwar shari'ar musulunci shari'a wacce take miƙaƙƙiyar shari'a madaidaiciyar shari'a wato yayi kokarin dora mutane kan turbata karantarwar addinin musulunci a mu'amalar da za ta auku tsakanin su ta saye da siyarwa yace wa kana yuwalli ghayrahu ala amri suki sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance yana jibintar da waninsa akan al'amarin kasuwa ma'ana ya dora wani yace kai ne jagora kai zaka kula da yadda mutane suke cinikayya a kasuwan nan kai ma na sa ka zama wakilina ka kula da yaya mutane suke sayen abubuwa ya suke sayarwa sannan hajar da suke kawowa su siyar yaya kyanta yake yaya ingancinta yake sannan guraren da suke zuwa su baje hajar su yaya suke zuwa su baje hajar tasu a guraren to wannan sayyidina Umar yakan wakilta wasu cikin talakawansa yace na wakilta ku ku za ku kula da yadda al'amari yake gudana a kasuwanni na saye da siyarwa da kuma yanda mutane suke baje hajarsu a kasuwanni ɗan uwa da a ce jagorori a yau za su na ƙoƙarin kwatanta na sayyidina Umar ya zama suna sa ido a kasuwanni wallahi da rayuwa ta zo wa al'umma da sauki amma za ka ga duk wani ɗan kasuwa yana cin gashin kansa ne kuma zai yi abin da ya ga dama ba mai ce masa kanzil ba mai ce masa cikanka kaga dole mutane su samu kansu a matsanancin yanayi amma idan ya zamanto akwai sa ido akwai bibiya dangane da al'amarin kasuwanni dangane da al'amarin saye da siyarwa kasuwanci idan an ga abin da bai dace ba ayi kokarin canja shi ko gyara shi to cikin iko Allah za ana samun canji yanzu ƴan uwa akwai wata kasuwa da take ci a ranar Asabar kasuwar Soro wannan kasuwar ta cutar da mutane ba bila adadi saboda ƴan kasuwan zaka ga sun cinye rabin titi wani lokaci ma mara lafiya ne aka taho da shi wani lokaci hatsari aka yi an ɗebo mutane ruwa Allah Allah ake a kai su asibiti an zo ba hanya ya cinkushe kuma ba yadda aka iya wani kuma ya fito daga gari kaza zai tafi gari kaza yana so ya isa kafin lokaci kaza a ɗaurin aure zai je a zai je mitin ne a zai je kaza ya zo kasuwa ta rike shi sai kaga a wannan kasuwar mutum ya bata awa ɗaya awa biyu wannan ba a shiga haƙƙin mutane ba rabin titi sai kaga an cinye ko kuma kaga mota ta zo ta yi rangaranga tsakiyar titi ana sauke fasinja ko ana sauke buhuhunan hatsi ko kuma matafiya kun taso wani daga Maiduguri ya taso zai tafi Abuja tunda ya taso bai samu tseko ba sai da ya zo wannan kasuwar zai bata minti 30 minti 40 awa ɗaya awa biyu idan wani tsari yake da shi an rusa masa shi kaga wannan akwai cutar da al'umma to kaga jagorori wannan baya gabansu kuma wajibi ne na jagorori su sa ido akan irin waɗannan abubuwa wanda suna da iko su canja shi amma ba a damu ba to sayyidina Umar baya sa ido ya kyale mutane kowa ya abin da ya ga dama a kasuwa a'a dole ne za a bi tsari da ka'ida da sharuɗa na ka zo da abinka kasuwa ka sayar da shi to shi yasa yake wakilta wasu su zamanto kaman jagorori masu kula da kasuwanni masu kula da hulɗa na mutane saye da siyarwa yace wa kana yuwalli ghayrahu ala amri suki ya kasance yana jibintar da waninsa akan al'amarin kasuwa zai ce wani kai zaka kula da kasuwa kaza wani kai kuma ka kula da kasuwa kaza yaya ake gabatar gudanar da saye da siyarwa a kasuwar yaya mutane suke baje hajjarsu faqad walla umar as-sa'iba bin yazid radiyallahu anhu suq al-madina daga cikin misalai na irin jagorantarwa da sayyidina Umar yake yi ma wasu daga cikin talakawansa akan al'amarin kasuwa su kula da kasuwanni sai yake buga mana misali da As-Sa'ib ibn Yazid sayyidina Umar ya sanya shi ya zama mai kula da kasuwar Madina yaya ake gudanar da kasuwanci a kasuwar Madina yaya ɗan kasuwa na garin Madina suke saye da siyarwa suke cinikayyarsu yaya suke zuwa su baje hajjarsu ya sanya As-Sa'ib ibn Yazid ya zama mai kula da wannan kasuwa Sa'ib ibn Yazid Allah ya yarda da shi sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da shi da mahaifinsa Yazid dukansu sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bada labari cewar mahaifinsa yayi haji tare da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 7 kaga kene yana cikin ƙananun sahabbai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 10 yayi aikin haji farkon shekara ta 11 kuma Allah ya dauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to Sa'ib ibn Yazid yake bada labari cewar mahaifinsa ya fita aikin haji tare da shi lokacin da annabi yayi aikin hajjin sa wanda aka yi laƙabi ma wannan aikin haji da aikin hajjin bankwana akwai wani abu na ban mamaki da ke tattare da wannan sahabi da sayyidina Umar ya jibintar da kula da al'amarin kasuwar Madina gare shi mutum ne wanda ya girma shekaru sun zo gemunsa ya yi furfura ya yi fari kansa abun mamaki sai zama wani guri baki kirin wani guri kuma ya yi fari daga tsakiyar kansa zuwa gaban kansa baki kirin amma gefen kansa ta dama da gefen kansa ta hagu ya yi fari sanda furfura saboda shekaru sun tura ƙeyarsa ya yi fari sanda furfura shekaru sun tura sajensa da gemunsa duk sun yi fari sanda furfura saboda shekaru sun tura su duk wanda ya ganshi sai yake mamaki ya aka yi daga tsakiyar kansa zuwa ga goshinsa duka baki kirin kaman matashi amma sauran gefen kansa na dama da hagu da ƙeyarsa sun yi fari salba gashi ko ɗaya baki sai ake tambayarsa dalili sai ya ce to ai lokacin muna ƙananu wata rana muna wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce mu sai ya shafa kaina daga tsakiyar kai zuwa goshina annabi ya shafa kaina to sai Allah ya sanya albarka ma wannan gashin da annabi ya sanya hannunsa mai albarka ya shafa shi yasa har yanzu kuka ga gashin bai furfura ba saboda albarkacin hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda lokacin da annabi ya shafa kan nasa daga tsakiyar kansa zuwa goshinsa annabi ya masa addu'a yace barakallahu fika Allah ya albarka gare ka Allah maka albarka wannan addu'ar da annabi ya masa kenan to sai aka wayi gari gurin da annabi ya shafa daga tsakiyar kansa zuwa goshinsa har ya mutu bai furfura ba ko gashi ɗaya bai furfura ba alhali sauran gurare kuma sun yi furfura sun yi fari sal to wannan yana daga cikin abubuwa na ban mamaki tattare da wannan sahabi As-Sa'ib ibn Yazid Allah ya yarda da shi ya rasu shekara ta 80 bayan hijira to idan muka ce ya rasu shekara ta 80 kamar yadda malaman tarihi suka bayyana cewa ya rasu shekara ta 80 bayan hijira zai zama lokacin da ya rasu shekarunsa nawa kenan tunda a shekara ta 10 bayan hijira yana da shekaru 7 to yanzu shekara ta 80 bayan hijira zai zama yana da shekaru 77 haka ne kaga sai ya zamanto ya rasu yana dan shekaru 77 amma daga tsakiyar kansa har zuwa goshinsa babu farin gashi ko daya alhali sauran bangarori na kansa sun yi fari sal da farin gashi na furfura Allah ya yarda da shi to shine wanda sayyidina Umar Allah yarda da shi ya jibinta kula da al'amarin kasuwar garin Madina gare shi ba shi kadai ba akwai wani bayan sa yakan sa mutum biyu zuwa uku yace ku kula da yanda harkar hulda ta kasuwanci da hada-hada ta kasuwanci take kai kawo cikin garin Madina ko kasuwar garin Madina mutum na biyu wa Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud Abdullahi dan Utbah dan Mas'ud shi ma sayyidina Umar yana cikin waɗanda sayyidina Umar ya jibintar kansu kula da hulda ta kasuwanci a cikin kasuwanni ko kasuwar garin Madina shi wannan Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud zance mafi rinjaye tabi'i ne tare da cewa wasu daga cikin malamai sun ambace shi cikin jerin sahabbai kamar Uqayli Allah ya masa rahama ya ambaci Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud cikin jerin sahabbai wannan Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud dan uwan Abdullahi dan Mas'ud ne kana Abdullahi dan Mas'ud baffa ne ga Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud saboda Utbah ibn Mas'ud dan uwan Abdullahi ibn Mas'ud ne kaga wannan Utbah ibn Mas'ud wannan Abdullahi ibn Mas'ud to shi Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud dan uwan Abdullahi dan Mas'ud ne Allah ya yarda da shi to zancen da yafi rinjaye dangane da Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud wannan baya cikin jerin sahabbai yana cikin jerin tabi'ai na annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewar da yawa daga cikin malaman tarihi sun bayyana cewar an haife shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana raye ya rasu shekara ta 94 bayan hijira Allah ya masa rahama to yana cikin waɗanda sayyidina Umar ya jibinta kula da al'amarin kasuwar Madina gare su wa gairuhum da wasu waɗannan sayyidina Umar yakan sa mutane uku hudu biyar yace ku za ku kula da yadda ake gabatar da hada-hada ta kasuwanci a gari kaza da kaza yace wa yulahidul bahithu tayyib to anan gurin yan uwa ba sai mun karanta wannan dogon bayanin ba kawai anan zamu duba misalai ne na hisbar sayyidina Umar yadda sayyidina Umar ya dabbaka aikin hisba cikin kasuwannin Madina zamu duba misalai na dabbaka aikin hisbar sayyidina Umar cikin kasuwannin Madina dube da cewa yan uwa wannan babi na kasuwanci yana da muhimmanci ina ga zamu iya daukan misalai guda 6 zuwa 7 gwargwadon yadda lokaci ya bamu dama misali na farko cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ya dabbaka aikin hisba a kasuwannin garin Madina mu koma can kasa layi na ukun karshe yace waqad tabata ان الفاروق رضي الله عنه كان شديد العنايه بالاحتساب في مجال السوق yace tabbas ya tabbata cewa al-faruq laqabi ne na sayyidina umar Allah yarda da shi ya kasance mai tsananin kula ne da aikin hisba a fagen kasuwanci mutum ne mai tsananin kula da aikin hisba a fagen kasuwanci to yanzu zai ta zubo mana misalai da za su bayyana mana yadda sayyidina Umar ke dabbaka aikin hisba a fagen kasuwanci misali na farko yace faqad kana yamurru fi suqi fayuksiru ma baraza min ad-dakakin wannan misali na farko kenan yace faqad kana yamurru fi suq sayyidina Umar ya kasance yakan zo ya wuce cikin kasuwa yana zazzaga cikin kasuwa fayuksiru ma baraza min ad-dakakin dirrin fadda ta fito kanta yayo waje saman ta yayo waje sai karya ta saboda za ta iya tare mutane hanyar wucewa ƴan uwa a koma bayanin da nayi baya kaɗan dangane da kasuwar soro a yau kalubale ce ga duk wani matafi wanda yake so yayi crossing din wannan hanyar yana kan hanyar tafiyarsa matukar rana Asabar ce musamman rana ta fara yi ni da yake hanya ta ce shi yasa nake yawan buga misali da ita kuma galibi ranan asabar nake kama hanyar to duk randa na kama hanyar sai raina ya baci duk randa na kama hanyar sai raina ya baci kuma dole ne in kama hanyar wallahi idan ka je sai ranka ya baci zaka bata minti 30 kana zaune a mota kai akwai lokacin da muka bata awa guda da karshe fita ma muka yi daga mota muka kowa ya nemi gindin bishiya ya zauna saboda babu hanya an toshe hanya ba hali ka wuce to sayyidina Umar duk lokacin da yazo yana zaga cikin kasuwa ya tarar da wani ya kafa rumfarsa rumfar ta dan fito waje kadan sai karya rumfar me yasa karya zo ya tare wa mutane hanyar kai kawansu wannan shine wajibin jagorori haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora shi kan jagorori su kula da duk wani wanda zai zo ya kuntata wa mutane ba bisa haƙƙi ba haƙƙi ne da Allah ya dora kan jagorori su dauki mataki idan ku ba su dauki mataki ba to wannan tabbas ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai tambaye su duk wani wanda suka cutar da shi duk wani wanda suka musguna masa laifin zai tattare ne kan waɗanda suke da wuka da nama masu fada aji sai Allah ya tambaye su ranan gobe kiyama wannan yana daga cikin wajiban shuwagabanni jagorori su sanya ido wani bai cutar da wani ba a harkar hada-hada ta kasuwanci shi yasa sayyidina Umar a duk lokacin da yaga wani ya kafa rumfarsa rumfar ta dan fito waje in yazo sai ya karya ta kenan baya tolerating irin wannan a zo a tare wa mutane hanyar wucewa hanyar kai kawo hanyar hada-hada hanyar zirga-zirga sayyidina Umar baya yadda da wannan misali na biyu yace wa yaqfiqu at-tujjara bid-durrati idza takawafu 'ala at-ta'ami wa qata'u tariqa as-sabilati mun ji wani kuma wani aikin hizba na sayyidina Umar Allah yarda da shi misali na biyu daga cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke dabbaka aikin hizba yace yaghfiqu at-tujjara bid-durrati yana zuwa ita zunguran yan kasuwa da sandarsa ya zunguru wannan ya maida shi baya ya zunguru wancan ya tura shi baya da sandarsa Allah ya yarda da shi me yasa yake musu haka idza takawafu 'ala at-ta'ami idan suka je suka yi cincirin dokan abinci abinci aka kawo aka sauke a kan abin hawa sai yan kasuwa su kewaye abincin su taru kan abincin sai cincirin dokan abincin kowa yana so ya sara to idan suka je suka taru suka yi cincirin do sayyidina Umar sai je dinga zungurar su da sandarsa me yasa yake musu haka saboda sun tara hanyar masu kai kawo mu duba mu ga wannan tayi shige da ta baya yace wa yaghfiqu at-tujjara bid-durrati idza takawafu 'ala at-ta'ami wa qata'u tariqa as-sabilati yana zuwa da sandarsa yayi ta zunguran yan kasuwa da suke zuwa su cincirin do su taru kan abincin da aka sauke suna so su sara saboda me saboda sun yanke sun toshe hanyar masu kai kawo kaga maganar dai duka daya ce kenan ba karamin haƙƙi yan kasuwan da za su zo su tare hanyar masu kai kawo ba karamin haƙƙi suke dauka kansu ba wannan me zai nuna mana ba a so dan kasuwa ya tara hanyar mutane saboda yana harkarsa ta kasuwanci dole in zaka yi harkarka ta kasuwanci ka samu keɓantaccen guri wanda ba hanya bane wanda ba gurin kai kawo bane na mutane saboda kar ya zama a santsin neman halaliyarka ka cutar da wani innal ladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina haka Allah ya fadi cikin alqur'ani lalle wadanda suke cutar da mu'minai maza da kuma mu'minai mata wadanda basu ci ba basu sha ba wannan ko shakka babu Allah yace sun yi dakon laifi mai girma sun yi dakon laifi wanda yake mai girma saboda haka duk wani dan kasuwa da zai zo ya baje hajarsa akan hanyar mutane ya sani duk awowin da zai bata duk wanda ya cutar sai sun tsaya gaban Allah madaukakin sarki Allah musu shari'a saboda ya cutar da shi ya cutar da shi ya tare masa hanyar da zai wuce saboda yana so ya baje hajarsa yana so ya sayar da hajarsa da ya taho da ita wannan na farko kenan wannan na biyu kuma zamu fahimci cewar yana daga cikin haƙoƙin talakawa akan shugabannin su su sanya ido kan yan kasuwa yaya suke zuwa su sayar da hajarsu a waɗanne gurare suke baje hajarsu saboda sayyidina Umar baya yadda ka zo ka baje hajarka ta kasuwanci akan hanyar kai kawo ta mutane saboda hakan zai kawo tasgaro zai kawo cikas zai kuntatawa wasu zai uzurawa wasu zai cutar ma wasu to sayyidina Umar baya yadda da wannan a kasuwanni kaga wannan misali na biyu cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar yake dabbaka aikin hisba sai misali na uku yace fa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala ra'aytu ala Umar radiyallahu anhu izaran fihi 14 ruq'atan inna ba'daha la adamun وما عليه قميص ولا رداء معتم معه الدرة يطوف في سوق المدينة wannan misali ibn sa'd ya fidda shi cikin littafin sa at-tabaqatul kubra an samu daga Anas dan Malik ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi kala yace رأيت على عمر رضي الله عنه إزارا يتي ناقص عمر الله رددش ينا سنيدا كورجلي كورجلي شيني زني دا أكيد أورا واقم كمي غالبي أوان شلو كتي سترسو إرن ينا ينسترسو كينا زا أورا زني آقم كمي شي أكي كرا كورجلي سنن أياف واني akafada ma'ana kamar yadi ne kala biyu ko kuma iri biyu daya za a yi shi kaman siffar zani sai ana daura shi a kunkumi daya kuma a yi shi kaman siffar mayafi ana yafa shi akafada wannan irin sutura su kenan a wancan zamani ko a yanzu haka akwai al'ummar da zaka tarar maza su suke sanya zani ba mata ba sabanin mu al'ummar al'ummar mutanen ƙasa ta Najeriya zaka tarar maza wando suke sawa mata suke daura zani to amma yanzu idan ka duba ƙasashen Asiya nan kaman irin su India zaka tarar maza koda suna sa wando zaka tarar wasu suna sa zani ko kuma zani yana daga cikin jerin sitirun su idan ka duba irin su Indonesia zaka tarar zani na daga cikin jerin sitirun maza to a wancan lokaci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin sutura su kenan za a daura zani a kunkumi sannan a yafa mayafi a kafada to shine Anas dan Malik yake bada labari cewar yaga Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi yana daure da zani ko kwarjalle wanda yana dauke da faci guda 14 yace izarun izaran fihi 14 ruq'a yana sanye da kwarjalle wanda wannan kwarjallen yana dauke da faci guda 14 wannan shugaba ne fa na al'umma musulmi na duniya amma ga sutirarsa faci ba ɗaya ba ba biyu ba har 14 yace inna ba'daha la adamun kai wani daga cikin facin ma da aka yi a jikin wannan sutura na sayyidina Umar an yi ne da fata arewa ba wai da yadi irinsa ba a fata aka dauko aka sa aka yi facin da ita duk dai dan ya nuna maka yadda sayyidina Umar yake tsantseni kuma abun duniya bai daga shi ya rada shi da kasa ba yace wa ma alaihi qamisun wala rida alhali bai sanya riga ba kuma bai sanya mayafi ba kenan wannan kwarjallan da shi ya rufe jikinsa ma gaba daya mayafi kwaya daya kwarjalle kwaya daya zani kwaya daya da shi sayyidina Umar ya rufe jikinsa ba ma al'ada yadda suka saba ba a daura daya a kunkumi a yafa daya a kafada a kwaya daya ne ya dauro shi tun daga kunkuminsa har kasan gwiwarsa ya rufe jikinsa da shi kadai babu riga a jikinsa babu mayafi da ya yafa shi kadai ne a tare da shi amma mu'tamun yayi rawani ya sanya wannan mayafin da kafadarsa har kasan gwiwarsa kuma wannan mayafin nasa da ya yafa ko wannan kwarjallan nasa da ya lulluga jikinsa da shi yana dauke da faci guda 14 daya wasu daga cikin facin ma an yi ne da fatu
معه الدرة سيدنا عمر أهانن سأكوي أرسل دسا يطوف في سوق المدينة هنا زززا قاتكين كاسور مدينة ينامي ينا فاترور سيدنا عمر دكان سيك فاترور أتكين كاسور مدينة هنا زاقاوا كوزي قابن دبيداتي با كوزي قواني يازو ياي فاكين إرى قمينسا كوزا كسا أقون دبيداتي با كاغا كمرع يوني أتي جاغورا نزاقا تكين كاسوا كوزي قواني ياي أبن دبيداتي با تكين كاسوا ko kuma zai ga wani yayi parking gunda bai dace ba gurin ka a cikin kasuwar ko zai ga wani yazo ya ginda motar sa a gunda bai dace ba ana sauke kaya to wannan duka haƙƙi ne na shugabanni abinda sayyidina Umar yake kenan rangadin da yake cikin kasuwar ko idan sa zai gane masa wani abin da aka aiwatar ko ake aiwatarwa ko za a aiwatar cikin kasuwar Madina yayi kokarin hanawa kaga wannan babban aiki ne cikin ayyuka da sayyidina Umar yayi na hisba na dabbaka aikin hizba sai misali na hudu daga cikin misalai na dabbaka aikin hizba sayyidina Umar a bangaren kasuwa da kuma kasuwanci yace wa naqal al hafiz al dhahabi an qatadata qawluhu kana Umar radiyallahu anhu يلبس وهو خليفة جبة من صوف مرقوعا نعم مرقوعا أكسا أما فسكرين ياك ما تزوى مرقوعة سبد مرقوعة إن صفة تجبة بكما تزوى مرقوعا با إتكما صفة تابعة للموصوف صفة تنابع ودتك صفة تاواد يزوى مثال idan kace Muhammadu talibun mujtahidun yanzu kana siffanta Muhammadu da me siffa ta kokari kace Muhammadu talibun mujtahidun tunda Muhammadu namiji ne dole mujtahidun shi ma ya zama namiji ba za ka ce Muhammadu talibun mujtahidatun ba saboda mujtahidatun mace ce da cewa kai Fatimatu talibatun sai kace mujtahidatun kenan siffa yana bin wanda ya siffanta ta bangaren li'irabin sa a ka'ida ta larabci to haka zalika anan gurin da aka ce jubbatun ya kamata anan gurin a ce marqu'atun tunda jubbatun mace ce marqu'atun ma kamata ta zama mace amma in aka ce jubbatun mace marqu'an kuma kaga ai ya zama namiji za a siffanta mace da siffa namiji ne ba a haka ba za a ce a Muhammadu tana da kokari ba sai dai wanda bai iya Hausa ba ba za a ce Fadimatu yana da kokari ba sai dai wanda bai iya Hausa yace a Fadimatu tana da kokari Muhammadu yana da kokari kaga namiji a siffanta shi da siffa namiji mace a siffanta ta da siffa mace to kuskuren da aka samu a rubutun nan kenan yanzu da aka ce jubbatun ya kamata marqu'atun jubba wacce take da fati fati amma aka ce jubbatun marqu'an ai kaga an samu bambanci jubba mace siffanta kuma ya zama namiji ai kaga wannan ya saba ka'idar larabci shi yasa nace nan gurin akwai me akwai kuskure bai kamata ya zama jubbatan min sufin marqu'an ba sai dai ya zama marqu'atan da ta'un me yasa saboda jubba ita ma tana da ta'un wacce ke nuna cewa ita mace ce to mu duba mu ga bayani yace wa naqala al hafiz al dhahabi an qatada al hafiz al dhahabi Allah masa rahama babban malami ne cikin malaman hadisi babban malami ne cikin malaman tarihi akwai rubuce da yayi a bangaren tarihi yana da tarikhul islam littafi ne kundi na tarihi zaka samu tarihi na magabata mai tarin yawa a ciki sannan yana da siyaru a'lamin nubala Sayyidu Alamin Nubala nan kan ma ya tattaro sira ne na nagartattun mutane tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin sa mutun ne da ya rayu har shekara ta 700 da wani abu to tun daga kan Annabi zaka samu sira Annabi cikin littafin sa Sayyidu Alamin Nubala zaka samu tarihin kalifofin Annabi guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali zaka same su cikin littafin sa Sayyidu Alamin Nubala sannan zaka samu tarihin al-asharatul mubasharuna bil janna sahabbai guda goma cikin sahabban annabi da aka musu bushara da aljanna za ka samu tarihin su cikin littafin su sayar alamin nubala sannan bayan su ma za ka samu tarihin sahabbai wanda suke masu tarin yawa ya kawo a cikin wannan littafi nasa sannan ya kawo tarihin tabi'ai ya kawo tarihin tabi'ut tabi'ina su imamu malik su imamu abu hanifa ahmad bin hanbal imamu shafi wadannan duk za ka samu tarihin su a cikin littafin imamu zahabi sayar alamin nubala wani za ka samu yana da volume 24 wani yana da volume 34 gwargwadon dai wurin da suka buga littafin ne wanda yake da muhimmancin gaske a tarihin musulunci to an nakalto daga gare shi imamu zahabi ya nakalto mana daga qatada qatada bin da'amat as-sadusi ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci ne yana cikin manyan masana alqur'ani masana tafsirin alqur'ani an nakalto daga maganar qatada yana cewa kana umaru radiyallahu anhu yace umar dan qattabi Allah yarda da shi ya kasance yalbasu wa huwa khalifa yana sanya tufafi alhali shi yana khalifa wani irin tufafi yake sanyawa yana khalifa jubbatan min sufin marqu'atan yana sanya alkabba wacce aka yi ta da gashi marqu'atan wacce take da faci faci kun ga marqu'atan din nan siffa ce ta jubba shi yasa nace bai kamata ta zama marqu'an ba ya kamata ta zama marqu'atan tunda jubba mace ce to marqu'atan ita ma sai ta zama mace yana sanya alkabba wacce aka yi ta da gashi alkabba mai gashi gashi wacce marqu'atan wacce take dauke da faci faci ba'daha bi'adamin wani facin ma da aka yi wa ita wannan alkabbar an yi ne da fata kamar dai bayanin da ya gabata na Anas dan Malik a baya Allah ya jada shi to wa yatufu fil aswaqi sayyidina Umar yana zaga kasuwannin garin Madina ala atikihi durratun a kafadarsa a wuyansa akwai karamar sanda yara ta yata yu'addibu an-nasa biha yana ladabtar da mutane da wannan sanda ta sa me zai sa ya ladabtar da mutane idan ya ga wani yayi abin da bai dace ba cikin wannan kasuwar sai ya ladabtar da shi idan wani ya zo ya baje kayansa na kasuwa akan hanyar mutane ko a gurin da bai dace ba sai ya ladabtar da shi idan ya ga mutane sun yi cincirundo akan hanya ana kokarin cinikayya kan hanya sai ya ladabtar da su abin da sayyidina Umar yake kenan kaga wannan zai fito mana da yadda sayyidina Umar yake dabbaka aikin hisba a lokacin jagorancinsa musamman cikin kasuwanni to wannan aiki ne wanda yake da muhimmanci ɗan uwa musulmi wanda ya kamata a ce jagorori suna wannan yunkuri naga alhamdulillah a jihar Kano masha Allah Allah ya hore musu shehin malami Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yana wannan kokarin yana kwatanta aikin hisba a bangarori daban-daban Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irinsu wanda da hakan ne sai kaga abubuwa suna saituwa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata ko da ba a kawo ƙarshen su gaba ɗaya ba za a rage matsaloli masu tarin yawa musamman a harkar cinikayya harkar hada-hada ta kasuwanci wannan babi na kasuwanci ɗan uwa ina ga akwai buƙatar mu ƙara wasu misalai don dai abun ya fito sosai la'alla ya amfanar da wasu daga cikin 'yan kasuwanninmu idan suka ji shi ta yiwu idan akwai kurakurai da wasu suke yi a babin su yi ƙoƙarin gyarawa saboda su tsira daga tuhumar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa saba karantarwa addinin musulunci a harka ta hada-hada ta kasuwanci ina ga saboda yadda lokaci ya tura za mu dasa aya a nan har sai Allah ya kai mu halka ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya yanzu dai mun kawo misalai guda hudu da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke dabbaka aikin hisba idan Allah ya kai mu halka ta gaba za mu kara wasu misalai hudu ko biyar sai mu takaita da su sai mu tafi zuwa ga fiskar da take biye ma wannan fiska din abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.